assalamu alaikum. Yau ma mun da muku da batun fulanin nan da ƴan uwan su ke hannun ƴan sanda ki malan shekaru biyu ba tare da court ta yanke musu hukunci ba. Fulanin da suka biya makudan kuɗaɗe domin ganin an sako ɗan uwan su amma hakan ba ta samu ba. Idan ma su raruna biye da shirin, ofishin babban state general na ƴan sandan Najeriya ya ba wa filin ciki da gaskiya wata wasiƙa mai ɗauke da sa hannun Alhaji Sala Bayari, shugaban wata sabuwar ƙungiyar Fulani ta gama Allah. Takardar da ke bayyana cewa mutanen da ake tsare da su sun aikata laifin, saboda haka tana roƙon a yafe musu laifin a sake su. A makon da ya gabata muka ji ta bakin su ainihin Fulanin da suke wannan ƙorafi, suka ce su ba san wanda ya rubuta takardar ba, kuma babu wanda ya taɓa tuntuɓar su domin yin magana da yawunsu. Alhaji Sala Bayar da ke zama mutumin da ya rubuta takardar ya kira wannan fili na ciki da gaskiya, yana mai neman shi ma a bashi dama ya faɗi nashi ɓangaren. Suna na Sarfil Hashi.
Ina tare da Alhaji Sale Bayari, shugaban kungiyar Fulani ta gam Allah ta Najeriya baki ɗaya. Alhaji Sale, me kake so ka faɗa ne akan shirin ciki da gaskiya da aka ambaci sunanka kan wasiƙar da ka aika wa ban sojojin ƴan sanda?
Wato abinda nake son faɗi shine na ga kaman akwai ɗaruru kaɗan a cikin bayanan da aka yi. Da gaske ne waɗannan bayin Allah mutane biyu da Yusuf Bature da Shaibu Laute dukkansu ban san su ba, su ma dai ba su sani ba yanda suka faɗa, kuma ba mu taɓa magana da su ba. Wanda na sani a ciki shine wansu, wato da ake kira Adamu Laute. Adamu Laute din nan shi ya kawo mu sunayen ƴan uwansu da aka kama su a cikin watan shida shekara ta 2016, wato a wani local government da ake kira Akwanya ta jihar Kogi, akan ana zargin su cewa suna da hannu a cikin kashe waɗansu anyamirai da aka yi a wani ƙauye da ake kira Nimbo a jihar Enugu. To saboda waɗannan sunayen mutane da ake rike da su ƙan nesa mutum biyar ne, kuma na ji a cikin tambayan da kake kana nuna kaman ni na jera sunayen waɗannan da suke magana a rediyo a takardar da na rubuta ma Inspector General of Police ran 27 ga watan 11 ta shekara 2017, kuma ba haka ba ne.
Sale Bayari, bari kafin ka ci gaba, da ido na aka nuna min wannan takarda da ka sawa hannu kuma ka jera sunayen nasu, sai da na takardar aka fito min da ita daga ofishin shi babban sojojin ƴan sanda, na karanta da ido na kafin na yi waɗannan tambayoyi.
To abinda nake so da ka lura da takardar, ainihin heading na takardar shi ne a plea to temper justice with mercy in the case of Alhaji Sale Laute number 1, number 2 Haruna Laute, number 3 Kiroma Musa, number 4 Muhammad Jurai, and number 5 Sale Adamu. So ba ka ga wanda kake magana da su a radio mutum biyu ne, waɗannan da na kira da suke cikin takardana da nige da sunayensu mutum biyar ne su ake rike da su. To ina ganin inda ka samu
ɗan Sale Bayari, abinda nake so ka gane ba wai waɗannan mutane waɗanda su ake rike da su ai ana neman a fito da su ne, don haka su ai ba taɓa yin ma magana da su ba, amma waɗannan mutane mu a cikin shirin ciki da gaskiya da su muke yin magana, kuma su suka kawo mana kuka cewa a bi kadun su a wajen hukumar ƴan sanda.
To kamar yadda suka gaya maka, ni aiki su da cewa ni ban san su ba, kuma gaskiya ne kuma dai ba su san ni ba, saboda haka wanda tunda ko ban san su ba, ba su san ni ba, ai kaga ba sun kawo sunayen su a cikin wani abun da zan rubuta bai taso ba. Wanda na sani a ciki kamar yadda na faɗa shine yayan su, wanda ana kiran su Adamu Laute. In kuma ka tambaye su za su gaya maka suna da yawa mai suna Adamu Laute. To wannan Adamu Laute din ya ba ni sunayen waɗannan mutane biyar din da ake rike da su, kuma a takardar da na rubuta Inspector General of Police ina roƙon Inspector General of Police cewa tunda aka kama mutane na rike da shekara biyu ba a mutu hukunci ba, saboda ba shaidu a kan bisa sun aikata wannan laifi, kuma ba a jihar da suka aikata wannan laifi ai ake zargin sun aikata wannan laifi ba a jihar ce aka kama su ba, a jihar Kogi aka kama su. Tunda an kawo su Abuja a rike su wajen kusan shekara guda an sake kuma aikai ki koji har yanzu ana so a cike a muku shari'a kan alkali ya ce yayi wasi da ke din dan sanda suka sake dawo da su Abuja sai kuma da suka rasa yanda za su yi da su suka dauke suka koma da su Enugu wanda kuma har yanzu da nake magana da kai wa'annan bayan Allah su biya su suna Enugu to cewa nake ga ma in da tsogana opponi tunda abun ya zama haka ya kuma irin wani galici da suke gaji an mutu suna ce lawyer sun ka tsuku igurin su dan sanda sun ka tsuku igurin su har suna magana ma miliyan 50 ne ni abunda na nake ji suna fada to amma kuma saboda haka nake ce ma in da general account ya tunda dai ba a samu yanda za a mutu hukunci ba to wannan rike shi da ake a cikin zargi kuma duk wanda ake zargi sa ya kamata a kauka cewa shi ba mai laifi ne bane sai ran da wata kotu ta tabbatar da laifin sa nake cewa don Allah ko ai ko ta jana ko ya ga abun da zai yi a sallami wa'annan mutane ko kuma idan ba za a sallame su ba a dawo da su Abuja
a sale bari wannan kalma da kai amfani da ita akan takardar da ka rubuta ta neman a sallami mutanen nan kai amfani da kalmar turanci ta temper justice with mercy ka san cikakken fassarar wannan kalmomi na turanci da kai amfani da su
na gani na fahimci abinda nake rubuta kware da gaske
to me fassarar wannan kalmomi a Hausance
wato a fassarar wannan kalmomi shine cewa wato duk wa'ansu mutane da Allah ya ba su wani matsayi wanda sun kai su ce a dubiyoni abu da ido rahama ko kuma suna ga akwai rashin adalci to kamar alkali ko kuma duk wani wanda dai yana da hurumi na gabatar da wani a gaban hukuma musamman ma kotu wato akan iya yin amfani da tausayi a cikin tausayin nan na ganin cewa wata kila babu gaba babu ba cikin tausayin nan to sai ake to ba wanda wannan abu ya shafa to a sassauta miki sai dan da aka tabbatar da laifin sa in ya aikata laifi.
Sale bayari fassarar da rundunar yan sanda ta yi a bisa bincike na shine mutanen nan sun aikata laifin saboda haka kana roƙo ne kawai a yafe musu laifin da suka yi a ji tausayin su a sake su bayan sun aikata laifi su kuma yan uwan mutanen nan ina zuwa sale bayari su kuma yan uwan mutanen nan sun ce san ba laifin da suka aikata abinda suke so ba wai a sake su bane ma a kai su kotu a hukunta su yanzu da idan kotu ta yanke hukunci idan suka yi laifi in ya kai ga koma mai ayi musu a ji ayi musu amma ba wai suna roƙon wani bane cewa wai ya ji tausayi ko kada ya ji tausayi suna so ai amfani da doka da oda ne irin na Najeriya.
Wato ni inda ma nake magana cewa a tausaya din ayi abun nan din shine kamar yanda na ce maka ai a takardar na rubuta cewa a kawo su Abuja a musu hukunci amma a yanda aka bar su a can kasan Anyamirai su ne kaɗai Fulani a gurin nan kusan kurkukun ma su ne kaɗai Musulmi kamar yanda na samu labari.
Da ka kai wannan takarda wajen babban sufito wace amsa aka baka ko kuma ajiye takardar aka yi kawai shi kenan sai ranar da aka fara jin tausayi kafin a saurari mutane.
To abinda ya faru dai Bala Ibrahim na san shi shekaru da yawa tunda ɗan jarida ne ni ma dai na ɗan taɓa aikin ɗan jarida tare da shi saboda haka na san shi abinda ya faru lokacin da na ji ya fara wannan program ɗan da suke da gaskiya daga maganganun da yake yi na fahimci bayi da cikakken bayanai na abinda ya faru game da waɗannan yara da ake shi da su cibiyar. Sai na nemi su nake miki to ya kamata ba matsayin shi na abokina kuma ni kuma da nake aiki da su a wannan kungiya ta dan Allah wanda muka kafa kuma mun nemi goyon ba in ba general of police yana ba mu haɗin kai don mu tabbatar an samu zaman lafiya ta kan nan saboda haka nake masa a ya kamata ya san gaskiyan abin da ke tafiya a cikin wannan ke a lokacin ne na fiti waɗannan bayanai din kuma har na je na ɗauko shi wannan Adamu Lauke din wanda nake ce maka shi ne ya yi waɗannan da suke magana a rediyo kuma shi ma har yanzu waɗannan da ake rike da su na ɗauko shi na kawo shi har gaban Bala Ibrahim a nan ofishin IG na ce to ga waɗannan yaran da suke magana a rediyo saboda haka maganganun da na gaya maka ina so ka sake ji daga bakinka ko da akwai mistake da na yi magana kuma ya ma Bala Ibrahim bayani Bala Ibrahim da ya gamsu shi ne muka shirya na ce to ni zan je rubuta takarda a madadin waɗannan mutane tun daga abinda wansa da shi da ni duka muka ce za mu yi saboda a ga abinda za a iya yi kuma kamar yadda nake faɗa ba lalle ne muka ce wai a sake waɗannan mutane ko ba su da laifi ba abinda muke cewa a ɗauko su daga inda suke a kakar Anyamirai inda ba za a iya musu hukunci ba kuma don haka din ne dama ina ganin yasa aka kawo su Abuja aka kai su Kogi a dawo su Abuja a mutu hukunci in kuma ba zai yiwu ba amma yanda muka sani ya fiti da don ba wasu shedu a cikin ajamirai da suka gantu ko a cikin aikata wani laifi to muka ce a kace
ku da wannan ne zamu kawo ƙarshen shirin za kuma mu jira har sai ofishin babban state general na ƴan sandan Najeriya ya kammala bincikensa sannan zamu dawo mu sanar da ku yadda ta kaya yanzu amarin Nasiru da mai alhikaya mai sarki Hashim Gumal ke cewa muka kasance lafiya